This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na murya Amurka ne yake magana daga nan birnin Washington DC. Masu raro barkamu da wannan la'asari da fatan kuna lafiya. Sunana Sarfi Hashin Gumel tare da Muhammad Hafiz Baballa da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a daidai wannan lokaci. Yau ranar Litinin 23 ga watan Disamba shekarar 2024. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga kan labarai.
A yau Litinin Prime Minister Rukun Kwarya a Labinin Najib Mikati ya kai ziyara sansanonin dakarun kasar da kuma sansanonin dakarun wanzan da zaman lafiya na Majalisar Dinkin Duniya a kudancin kasar ta Labinin. Babban hafsoshin sojin Koriya ta Kudu ya faɗa a yau Litinin cewa akwai alamun da ke nuna Koriya ta Arewa da shirin tura ƙarin sojoji da makamai domin tallafawa yakin da Rasha ke yi a Ukraine. Babbar jami'ar adawa ta Koriya ta Kudu ta yi barazanar tsige muƙaddashin shugaban ƙasar Han Duk-sun a yau Litinin.
To kanin labaran duniya kenan. Cikin shirin za a cewa hukumar yaƙi da cin hanci da rashawa ta ICPC ta ce ta kwato kimanin naira biliyan 40 daga ɓarayin biyu.
Saudi Arabia tana da arziki sai dai wasu matsaloli ne da cin hanci ke kawo koma baya.
Babbakuwa wannan shine babban matsalar mu, inda babu cin hanci da rashawa ba mu da hujjar zama talakawa. Wow.
Haka kuma za a ji cewa daidai lokacin da bikin sallar Kirsimeti ke karatowa, ‘yan uwa Musulmi a jamhuriyar Nijar sun sha alwashin agaza Kiristoci don gudanar da bikin lami lafiya.
Gaskiya tunda wannan wata ya kama akwai addu'o'i da muke yi domin zaman lafiya na ƙasa, domin dukkan a yi salloli wannan cikin farin ciki kuma a samu albarka.
Muna kuma dauke da shirin ilimi garkuwa dan Adam wanda Babangida Jibrin ya shirya kuma zai gabatar mana, sai kuma wasu daga cikin ra'ayoyin da ku masu sauraro ke aika mana ta email. To amma fa sai mun fara da shan kashi na farko na labaran duniya tukunna.
Jama'a assalamu alaikum, ga cikakkun labaran duniyar. A yau Litinin Prime Minister Rukun Kwarya a Labinin Najib Mikati ya kai ziyara sansanonin dakarun kasar da kuma sansanonin dakarun wanzan da zaman lafiya na Majalisar Dinkin Duniya a kudancin kasar ta Labinin, inda ya zagaya yankin da ya kamata sojojin Isra'ila da mayakan kungiyar Hezbollah su fice daga karkashin yarjejeniyar tsagaita wuta da aka kulla kusan wata guda da ya gabata. Mikati ya yaba da rawar da dakarun wucin gadi na Majalisar Dinkin Duniya a kasar Labinin UNIFIL ke takawa bayan ya gana da kwamandojin UNIFIL. Ya kuma fara rangadin da ya kai a barkokin sojin kasar. Ya kuma bayyana buƙatar janye sojojin Isra'ila daga Labanin, yana mai cewa sojojin kasarsa za su iya gudanar da ayyukansu. Yarjejeniyar tsagaita wutar ta yi kira da aike da dakarun Labanin zuwa kudancin kasar, yayin da dakarun Isra'ila da Hezbollah ke ficewa. Babban hafsoshin sojin Koriya ta Kudu ya faɗa a yau Litinin cewa akwai alamun da ke nuna Koriya ta Arewa na shirin tura ƙarin sojoji da makamai domin tallafawa yakin da Rasha ke yi a Ukraine. Sanarwar da JSC ta fitar ta ce ƙarin makaman da aka kammala haɗawa sun haɗa da jirage marasa matuƙa na ƙunar bakin wake, kuma tuni Koriya ta Arewa ta aike da makaman harba makaman roka 240mm da manyan bindigogi masu sarrafa kansu 170mm zuwa Rasha. Tunde Koriya ta Arewa ta aike da dakaru kusan 12,000 zuwa Rasha, a cewa Koriya ta Kudu, Amurka da Ukraine. JSC ta faɗa a yau Litinin cewa an kashe ko kuma an raunata akalla 'yan Koriya ta Arewa 1,100. Labaran suna zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Babbar jami'ar adawa ta Koriya ta Kudu ta yi barazanar tsige muƙaddashin shugaban ƙasar Han Duk-sun a yau Litinin, idan har ya gaza amincewa da dokar kaddamar da bincike na musamman kan yunkurin da bai yi nasara ba, wanda shugaba Yoon Suk-yeol ya yi yunkurin saka dokar ta ɓaci ta soji. Prime Minister Han ya karɓi ragaman mulki daga Yoon da aka dakata a ranar 14 ga watan Disamba da ya gabata, kuma yana fuskantar shari'a a kotun tsarin mulki kan ko za a sauke shi ko a'a. Yayin da take da rinjaye a majalisar dokoki, jami'ar adawa ta Democratic Party DP ta zartar da ƙudurin doka a wannan watan da nada lauya na musamman da zai gurfanar da yun mai ra'ayin mazanjiya kan zarge-zargen ta yadda zaune tsaye da sauraron laifuka tare da bincikar matarsa kan badakalar wata jakar alfarma da wasu zarge-zarge.
To nan ba da juma ba Hafiz sake da mana da ƙarshen labarin duniyar amma kafin nan hukumar yaƙi da cin hanci ta ICPC ta ce ta kwato kimanin naira biliyan 40 daga barayin biruwa tsakanin jami'an gwamnati a cikin shekarar nan ta 2024 mai karewa. Shugaban ICPC Dr. Musa Adamu Aliyu ya bayyana haka a taron bita ayyukan hukumar na shekara da ya samu halartar shugaban EFCC da sauran jagororin hukumomin da suka shafi mu'amala da kuɗi. Nasir Adamu Kaya ya haɗo mana da wannan rahoton.
Dr. Musa Adamu ya ce binciken da suka gudanar ya bankaɗo ayyukan rashawa masu ban mamaki daga ɓangarorin da ba a ma tsammani. Cikin misalan da ya bayar har da karɓar makudan kuɗi wajen biyan ma'aikatan bogi da wasu hanyoyin karkatar da kuɗin gwamnati.
Inda an yi amfani da su ne ya kamata za a iya ɗaukar matasa da ba su da aiki a Najeriya, amma wasu suna amfani da wannan damar su karkatar domin kuɗin zuwa ajiyarsu. Yawancin matasa ba su da aiki ne, kuma san gwamnati ba za ta iya ba kowa aiki ba. Amma waɗanda suke amfani da wannan damar su kama mutane na ƙarya a cikin jadawalin ba da albashin gwamnati wanda yake dakusar da yanda mutane za su samu aiki, gaskiya abu ne da yake ni shi ne abin da zan ce maka a wannan shekara ɗaya da na gani wanda yake gaskiya yana da matukar illa ga wannan abu da ke faruwa a Najeriya na cin hanci da rashawa.
Shugaban hukumar EFCC Ola Olukoyede ya karfafa muhimmancin aiki tare tsakanin hukumomin biyu na yaki da rashawa na Najeriya. Duk aikin da ya shafi ICPC kara kai wa EFCC, a karan duk aikin da ya shafi EFCC kara kai wa ICPC, in ji Olukoyede.
So actually the teeth of the fight against corruption is in the mouth of judges and they have to be able to apply them like lions. That is the time.
Shi kuma kwamishinan yaki da cin hanci na Saliyo da ya zama babban bako mai jawabi ya koka kan yanda ya ce akan gudanar da bincike mai kyau amma a kotuna sai a samu cikas wajen wa imma yanke hukunci mara tsauri kuma masu laifi su zama an wanke su. Daya daga malarta taron Dr. Suleya Usule ya ce matukar an yaƙi cin hanci to duk 'yan ƙasa za su amfana da arzikin ƙasa.
Za a samu kuɗin da kowa za a iya yin aiki ya ji daɗi rayuwarsa ta canza.
Wato dai Afirka tana da arziki sai dai wasu matsaloli ne irin da cin hanci ke kawo koma baya.
Babba kuwa wannan shine babban matsalarmu inda babu cin hanci da rashawa ba mu da hujja zama talakawa. Babu.
Hakanan shi ma kwamishina a hukumar Prince Dauda Yahaya ya ce suna da dukkan na'urorin gudanar da aiki.
An yi aiki watan kaza ne ga watan kaza sai a jawo wajen a wannan watan a gani menene aka yi a wajen, idan an yi aiki ya za a gani. Idan ka ce ranar kaza ga watan kaza ne ranar kaza to ai akwai ma'aikata suke aiki a wajen, akwai blog, akwai siminti, akwai menene duka idan an ije su ai za a gani, idan babu fa za mu jawo shi daga baya mu zo har kan wannan lokacin mu kawo gaba mu wuce gaba mu wuce gaba har mu kawo wannan lokacin mu nuna maka da kanka gani na yake shi ke sai ga mutuwa zauna shiru kawai.
Taron ya karfafa cewa kudaden da ake sacewa sun kai matsayin da za su iya samar da ababen more rayuwa ga dukkan 'yan kasa. Nasiru Adamali Kaya muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
To a gaida Nasiru Adamali Kaya, wannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma ga Hafiz ya dama da ƙarshen labaran duniyar.
Shugaba Joe Biden ya sassauta wa mutum 37 cikin 40 kan hukuncin kisa da gwamnatin tarayya ta yanke musu a baya, inda ya maida hukuncin na ɗaurin rai da rai makonni kaɗan kafin zababben shugaban ƙasar Donald Trump mai rajin ganin an faɗaɗa hukuncin kisa ya hau kan kargar mulki. A cikin wata sarwa da aka fitar a yau Litinin, Biden ya ce waɗannan sauye-sauye sun yi daidai da dakatarwar da gwamnatinsa ta sanya akan aiwatar da hukuncin kisa na tarayya, amma banda waɗanda aka same su da laifi na ta'addanci da laifukan da ke da nasaba da nuna ƙiyayya. Dangane da Trump, wanda ya yi kamfe kan faɗaɗa amfani da hukuncin kisa, Biden ya ƙara da cewa a cikin kyawawan ayyuka ba zan iya ja da baya ba in bar sabuwar gwamnati ta ci gaba da aiwatar da hukuncin kisa da na dakatar ba. Kamfanonin kera kayan wasan yara na ƙasar Senegal na ƙara samun kasuwa gabanin Kirsimeti, inda masu sayar da kayayyakin ke fatan samun nasara a cinikayyar kayayyakin masu inganci da ke nuna al'adu da martabar ƙasar. Galibi musulmin Senegal na da al'ada mai karfi da addinai daban-daban suka yi tarayya da juna kuma suna jin dadin bukukuwan juna. Bikin Kirsimeti misali ne a Dakar babban birnin kasar inda a cikin watan Disamba aka cika birnin da kayan ado da kasuwannin Kirsimeti da ke jawo iyalai masu neman kyaututtuka a wannan kasa ta yammacin Afirka. A shagon Kids Palace a Dakar babban birnin kasar shugabar kamfanin Fatimatu Diop ta ce kayan wasan yara suna sayuwa cikin sauri a tsakanin iyalai da ke son kayan wasan yara masu ilmantarwa da ke nuna al'adun kasar.
To madalla labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To yanzu za mu fada cikin rahotannin namu inda za mu je rahoton mu na farko. A jamhuriyar Niger a daidai lokacin da kiristocin kasar ke shirye-shiryen sallar Christmas na wannan shekara, musulmi ne ke cewa kamar yadda suka saba a kowane lokaci irin wannan za su raka mabiya addinin na Kirista na shagulgulansu na tunawa da ranar haihuwar Yesu Almasihu na wannan shekara. Wakilinmu Haruna Mamman Bako na ɗauke da wannan rahoton.
Yanzu haka dai Kirista ya rage ga ranar 25 ga watan Disamba wannan shekara, inda kristocin duniya ke shagulgulan zagayowar ranar sallatar Kirsimeti don tunawa da haihuwar Yesu Almasihu. Kuma tuni shirye-shirye su kan kama na wannan sallar ta bana ga kristoci a jamhuriyar Niger kamar yadda Pastor Muntari Manzo ya yi mana ƙarin bayani.
Gaskiya tunda wannan wata ya kama akwai addu'o'i da muke yi domin zaman lahiya na ƙasa, domin dukkan a yi salloli wannan cikin farin ciki kuma a samu albarka ta kasance a cikin wannan ƙasa tamu da duniya gaba daya. Kuma muna addu'a domin dukkan inda za a yi taro na waga babbar sallah da za a yi ta Noel, muna addu'a Ubangiji ya sa hannun shi ta zama abin addu'o'in mu, su zama abin karba ga Ubangiji kuma ya biya bukata.
Musulmin kasar ta hanyar kungiyar nan mai kula da haɗin kan mabambanta addinai mai suna Sedir ta karfafa wa kristocin game da basu din kai don ganin cewa sallar tasu ta bana ta gudana laulami. Malam Muhammadu Dan Wazifa shine shugaban wannan kungiyar reshen birnin Kwanni.
Muhammadu Dan Wazifa coordinator na Sidir haɗin kan musulmi da sauran duk addinai duka. Kanmu da kristoci ba ma batun sai ga sallah ba ta kirsimeti, ko shi muna tare da su don dukkan lamuran mu kan haɗu tare da su muke. Su suka ziyarce mu kan ziyarce su, kuma duk abin da ya shahi su ya shahi mu. Dan haka dalilin wannan bambancin addini bai bambanta mana mu'amalar mu ba, bai bambanta mana soyayyar mu ba, bai bambanta mana mun mata tattalin a zauna lafiya. Dan haka mun koyoshi abin da muka tattale irin wannan sallah ta kama, muna addu'a Allah ya sa a yi ta lafiya, a kare ta lafiya, kamar suke muna addu'a idan za mu sallolin da muke yi mu ma tune muna addu'a na ayi lafiya, a kare lafiya, mu ma shi a gurin mu koyoshi, kuma haka muka son abin ya tabbata har abada.
Shi ma Isya Harris na mabiya Shi'a ya jaddada wannan fata alkhairi da suke wa kristocin, inda yace su ne mafi kusa a makwabtaka da addinin musulunci.
Sai a su murna dangane da zagayo da ita wannan rana ta miliyadiyya da Annabi Isa alayhi salam. Muna taya su idan Allah ta'ala ya nuna mana ita wannan rana ta cewa suna da Annabi Isa alayhi salam, muna taya su murna wanda sai kusa duk wasu addinuka wanda ake cewa wannan addini na kazana, wannan addini na gudana, wannan addini na kazana. To ƴan uwan mu Kirista sai kusa gare mu, kuma su tare idan muna taruruka na abin da a harkar musulunci muke gayyata su, suke gayyata mu.
Tuni da kristoci da musulmin kasar suka yi kira ga mabiyansu da su yi amfani da wannan lokacin don daga hannuwansu sama su roƙi Allahu tabaraka wa ta'ala don kawo zaman lafiya ga kasar su da makwabta da ma dukkan fadin duniya.
Sunana Pastor Abubakar Musa, ina a matsayin shugaba birnin Kwanni. Mun yi addu'o'i ko muna cikin yi har zuwa wannan ƙarshen wata, Ubangiji Allah ya kawo mana kwanciyar hankali da zaman lafiya. Kuma 25 ga wata kuma za mu ci gaba da hidimomi na addu'o'i. Abu na farko shine muna hawara danka ƙasa da shugabanni na ƙasa a hannun Allah, ka ce mu je bursarin wasu abubuwa, muna addu'a domin su da kwanciyar hankali a cikin ƙasar mu.
Ai wannan magana sun kai sun hade ta daga ƙarshen maganar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da shi Annabi Isa, tunda su kone su abinda yake kiran magoya baya ne shine ai zaman lahiya, a roki Allah zaman lahiya. Har manzon Allah ya gama cewa wa iddu'a lil bala'i, ku yi tattalan addu'a don cinkan ku da wani bala'i zai zo. Annabi Isa shi ma haka yan rayu mai kira na zuwa ga zaman lafiya.
Kristoci dai sun koka da halin rayuwa mai tsada da ake ciki a halin yanzu, yayin da yara da uwayen su mata ke ci gaba da kai komo wajen madumka tela don kammala musu dumukan sallar Kirsimeti a cikin wannan lokaci. Haruna Mamman Bago na birnin Kwanne, sashen Hausa na muryar Amurka daga birnin Kwanne a jamhuriyar Nijar.
To a gaida Haruna Mamman Bago, wannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 1625 da kuma 31. A jamhuriyar Nijar kuma za iya samu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5 sankon FM. Haka kuma a koyaushe muna kan yanar gizo ta adireshin mu na voahausa.com. To a nan Washington DC yanzu agogo muna cewa karfe 10:15 na safe. Yanzu kuma sai shirin mu na gaba.
Ilimi garkuwar dan Adam.
Can hakika ba da tangarda ba, kan jimarar ilimi abun rainawa.
Masu sauraro, assalamu alaikum, barkamu da warhaka, barkamu da sake saduwa a cikin wani sabon shirin ilimi garkuwar dan Adam. Shirin namu na yau zai leka ne jihar Jigawa, daya daga cikin jihohin arewacin Najeriya dake fuskantar matsalar karanan yaran da ba sa zuwa makaranta. Wani kididdiga na hukumar Majalisar Dinkin Duniya, wato UNICEF, ya nuna cewa a kalla ba a kasar ba akwai yara kusan 800,000 da ba sa zuwa makaranta a jihar ta Jigawa, matakin da kuma ya ja hankalin hukumomi a jihar, musamman ma dai yan majalisar dokokin jihar ta Jigawa a ƙarƙashin jagorancin kakakin majalisar dokokin Honorable Haruna Adiyo. To ko wani mataki yan majalisar suka dauka domin magance wannan matsala? Tambayar kenan da wakilinmu Mahmud Kwari ya yi wa kakakin majalisar dokokin jihar ta Jigawa Honorable Haruna Adiyo.
UNICEF ta kawo mana data, wasu bayanai ta sami yan majalisa har ta gaice muka zauna a Kaduna muka yi meeting, take nuna mana bayanai cewa akwai yara da ba sa zuwa makaranta. Aka fito da tas na kowane lokaci wanda nima gari na akwai hadin dinan abin shari'a sai shi take da list irin karam yaran da ba sa zuwa makaranta. Wannan yasa muka yi alƙawari tsakanin mu da su UNICEF, su da suke mutanen kasar waje ma suka zo don su taimaka, sun damu da ƴaƴan mu su dawo makaranta. Muka cewa to mu a matsayin mu da ƴan majalisu wakilan al'umma za mu tabbatar mun rage yawan yara da ba sa zuwa makaranta. Muka yi ma commitment, muka rubuta yarjejeniya tsakanin mu, muka musu alƙawari cewa majalisa za ta je, kowa zai je constituency sa ya yi wannan abu, ya kokari ya ga cewa yayi wani abu da zai motivating yara su dawo makaranta. A lokacin na sa emergency zance akan out of school children, dokar ta baci akan yaran da ba sa zuwa makaranta. Nan muka yadda muka sa hannu, yanzu dai akalla yan majalisu sama da constituency 20 sun yi wannan program, sun ba tallafi, kuma za mu ci gaba da yi, kuma kowane mutum 30 sun yi, sannan za mu ma mu ci gaba da yi, mu tabbatar mun rage al'umma yara kanana da kuma yan primary zuwa junior secondary school, mun tabbatar cewa sun dawo makaranta. A kasafin kuɗin banama, saboda gwamnati tana da tsari musamman akan harkar ilimi, kashi 32 da kundin kasafin kuɗin jihar Jigawa aka yi ɓangaren ilimi. A cikin wannan ɓangaren ilimin da aka yi, akalla kashin da aka kai basic education, ma'aikin ilimi matakin farko, yana ya fi yawa, ya fi na education ma yawa, ba don komai ba, don a samu ingancin karatu a ƙasa. Idan aka samu ingancin karatu a ƙasa, shi ne zai yield the result da za a samu a sama. Za kuma tabbatar cewa an sa kuɗaɗe masu inganci isassu akan yaƙi da yara su koma makaranta, akan an tabbatar an ba su ilimi nagartacce a jihar Jigawa. Ina da kayan da ya kai na mutum 1,000, amma na ce ba mu fara da mutane akalla mutum 300. So da uniform da littafai kamar yana gani nan ma a ofisin na ga littafai nan da some bags, za mu ci gaba da bayarwa har mun tabbatar, domin shi ya rike sakatare ya ba mu analysis na ƙididdiga na ƙauyukan da irin ba sa zuwa makaranta. A cikinsu ne ya ba mu ƙauyuka shi da su ne worst ba sa zuwa makaranta. Shi ne wanda muka ɗaba na sabuwar dalan, a cikinsu akwai Majirga, akwai Nafadawa, ta Karkole, saboda ta ba ta kamata a nuna, amma dai gaskiya wannan shine ya sa muka yi a wannan garin, kuma za mu yi kokari mu ga cewa kowanne gari mun kai mara daukin da ya dace don mu tabbatar yara sun dawo makaranta. Dukkan kananan hukumomi a majalisa suna yi.
Alhaji Muhammad Garba shine hakimin karamar hukumar Miga a yankin masarautar Dutse a jihar ta Jigawa, wanda shi ma ya tofa albarkacin bakinsa game da wannan matsala da kuma hobbasa da hukumomi ke yi na magance matsalar rashin zuwa makaranta a jihar ta Jigawa.
Alhamdulillah, a gaskiya a matsayin wannan shugabanni mun yi murna kwarai da gaske da wannan gagarumin ruwa da tallafi domin shigar da yara wanda ba sa makaranta su koma su gaba da karatu. Gaskiya ne irin wurin da muka zaba yau aka je girma kakancin majalisa ya ba da wannan tallafi, irin wuraren da har yanzu iyaye suke da koma baya wajen kai ƴaƴansu makaranta. Na tabbata abinda aka yau zai tusa wata sha'awa a tsakanin iyayen yara su ga abubuwan da suke ba su wahala ma, wataƙila yau duka an zo an sauke su. Wanda ya shafi kayan makaranta ne, jaka, littattafai, har ma da kuɗin tara yau aka rabawa yaran. To kaga wannan kamar shi uba kuma ya zama ma ba shi da wani dalili da zai ce ba zai tura ɗansa zuwa makaranta ba. So wannan abin ya faranta mana rai kwarai da gaske. Dama kuma irin aikin mu kenan, kullum a cikin wannan maganganu muke da mu da dagatai masu unguwanni da limamai wajen faɗakarwa kan a kai yara makaranta. Da iyaye suna ba mu wani uzuri, sai ko idan sun kai yaransu makaranta ma yaro zai ce yi ne haka, ba malami a makaranta ko makarantar ma ta yayi in ana ruwa haka sai dai ya za su yi. To duka zuwan wannan gwamnati kusan wannan al'amari gaba ɗaya ya zama tarihi. A yanzu makarantunmu na ƙauyuka muna mun shaida cewa suna cike da malamai. Kowace makaranta yanzu tana da malaman da akalla za su iya rike makarantar nan su kuma koyar da yara. Dan mun san wannan gwamnatin sama da malamai 6,000 ta ɗauka aiki. Wannan gwamnati ta Malam Umar Namadi aka kuma tura su gaba ɗaya suka fansama cikin makarantun primary a jihar Jigawa.
To an kai dai kamar wannan tsari da shi shugaban majalisa ya jagoranta, gashi ta shi ne wanda aka yi maraba da shi. Wace rawa ku shugabanni za ku taka a wannan mataki na ganin cewa iyaye sun ci gaba da dorawa daga inda aka tsaya?
Wannan kaga yau aka yi wannan taro, amma tun kafin na barurin taron sai da in kira shugabannin wannan gari su tabbatar waɗannan yara ila adadin da aka zo aka ɗauko su domin maida su su ci gaba da karatu. Tabbatar cewa ba mu samu lokacin da muka zo ziyara muka tare yaro ɗaya daga cikinsu bai zo makaranta ba. Kuma ya alƙawarin lalle da su da iyayen za su iya su ga haka ya tabbata.
To ko ya iyayen yara suka ji game da wannan mataki da ake ɗauka na samarwa ƴaƴan nasu ilimi, ga dai abin da wasu iyaye ke cewa.
Suna Haruna Garba.
Wannan wani gari ke
da ran Sabuwa.
Kana da yara?
Ina da yara.
Da yana wani yara?
Mutum biyar ne.
Suna zuwa makaranta?
Suna zuwa makaranta.
To ya kaga watakila wannan yunkuri na shi shugaban majalisa zai taimaka wancan tsari?
To a gaskiya kamar yadda Haruna Ali mana a ganin makarantar take da ran Sabuwa, alhamdulillah mun yi godiya. Ya dago ya taso ya yunkuro da ƙarfinsa ya jajirce zai taimaka mana wajen harkokin ilimi game da yaran domin mu samu ginuwa mai kyau mai amfani zuwa gaba.
To masu sauraro, a nan ne kuma shirin namu na wannan mako zai daga aya. Sai mako na gaba idan Allah ya kai mu za ku ji mu dauki da wani sabon shiri a madadin wakilinmu a jihar Kano da Jigawa Mahmud Ibrahim Kwari da kuma jami'ar da ta bada umarni da daidaita shirin Julie Leather Creation. Naku Baban Gida Cipring ke cewa a huta lafiya sai wani makon.
Hakika ba da tangarda ba kan ji marar ilimi abun rainawa.
To madalla a gaida baban gidan Jibrin, yanzu kuma lokaci ne da zamu kawo muku kaɗan daga cikin ra'ayin da kuma sauraro ku aika mana ta email.
To bari mu fara da sakon Hassan Dogon Faci ba tsari daga jihar Katsina, wanda ya ce salam biyoyi Hausa, fatan alkhairi gare ku. Ya ku al'ummar karamar hukumar Batsari, ya kamata mu fito mu yi ma Allah godiya akan sauƙin da muke samu akan matsalar rashin tsaro. Domin Allah ya ce idan ne muku ni'ima kuka gode mun, to sai in ƙara muku. A gaskiya yanzu kan alhamdulillah muna samun sauƙi sosai. Sai sakon Sani mai langilange yalwaya wuri, wanda ya ce muna yabo da jinjina ga ƙungiyar dalalan man fetur ta Najeriya IPMAN a game da rage farashin man fetur zuwa naira 935 a duk lita, biyo bayan rage farashinsa ga 'yan kasuwa da matatar ɗangote ta yi. da fatan Allah ya sa farashin kayan masarufi ya busahu. Sai sakon hadin gwiwa daga Sanusi Madattai da Magaram da Isuhu Makeri Madattai da Iliyasu Yakuba Digawa da Yakuba Bai Aski Badaraka da Musa Malam Indu Kazawai. Wadanda suka ce salamu biyo ya Hausa, muna kira ga shugabannin kasashen mu biyu masu tarihin da daddar alakar yawantaka da zamantakewa, wato Najeriya da Niger, da cewa ya kamata su aje duk wata adawa da rashin jituwa da ke tsakanin su a gefe guda su hada hannun su. A ƙarshe sai sakon Shehu Adamu Rajau wanda ya ce a hankali dai a hukumance ana ta rage farashin man fetur a Najeriya, amma kuma su masu gidajen mai ko gezau sun bar farashin a yadda yake, amma da a ce karawa akai da tunni sun kara. Wannan ya nuna cewa zanubin jefa kasar tamu cikin wani hali ba na shugabanninmu bane kadai, har da matalakawa.
To madalla sai a cigaba da aikowa, mu kuma za mu cigaba da kawo muku ra'ayoyinku da kuke aiko mana. To kafin mu kai ga shirinmu na gaba, ga wannan sakon.
Masu sauraro albishirinku, shin kuna neman labarai da ɗimi da sharhi ko hirarraki na musamman daga masana a fannoni daban-daban na rayuwa? To ku garzaya dandalin WhatsApp na sashen Hausa na muryar Amurka domin samun biyan bukata. Za ku iya bibiyar mu a kan lamba kamar haka: alamar karawa 1 wato plus 1 sai ku saka 202 445 6389. Zan sake maimaita lambar alamar karawa 1 202 445 6389. Kada ku bari a bar ku a baya. Sashen Hausa na muryar Amurka, duniya a tafin hannu. Sashen Hausa da Amurka.
To madalla wannan haka yake, sai a kasance da shirye-shiryen sashen Hausa na muryar Amurka, inda zamu kawo muku labarai da dumdumin su. To wannan muka zo ga shirin mu na karshe, labarai an mafa wannan karan a takaice.
A yau Litinin Prime Minister Rukun Kwarya a Labinin Najib Mikati ya kai ziyara sansanonin dakarun kasar da kuma sansanonin dakarun wanzan da zaman lafiya na Majalisar Dinkin Duniya a kudancin kasar ta Labinin, inda ya zagaya yankin da ya kamata sojojin Isra'ila da mayakan kungiyar Hezbollah su fice daga karkashin yarjejeniyar tsagaita wuta da aka kulla kusan wata guda da ya gabata. Mikati ya yaba da rawar da dakarun wucin gadi na Majalisar Dinkin Duniya a kasar Labanin UNIFIL ke takawa bayan ya gana da kwamandojin UNIFIL, ya kuma fara rangadin da ya kai a barukokin sojin kasar. Babban hafsan hafsoshin sojin Koriya ta Kudu ya faɗa a yau Litinin cewa akwai alamun da ke nuna Koriya ta Arewa na shirin tura ƙarin sojoji da makamai domin tallafawa yakin da Rasha ke yi a Ukraine. Sarrafa da JSC ta fitar ta ce ƙarin makaman da aka kammala hadawa sun hada da jirage marasa matuka na kunar bakin wake, kuma tuni Koriya ta Arewa ta aike da makaman harba makaman roka 240mm da manyan bindigogi masu sarrafa kansu 170mm zuwa Rasha. Babbar jami'ar adawa ta Koriya ta Kudu ta yi barazanar tsige muƙaddashin shugaban ƙasar Han Duk-sun a yau Litinin idan har ya gaza amincewa da dokar kaddamar da bincike na musamman kan yunkurin da bai yi nasara ba, wanda shugaba Yoon Suk-yeol ya yi yunkurin saka dokar ta ɓaci ta soji. Shugaba Joe Biden ya sassauta wa mutum 37 cikin 40 kan hukuncin kisa da gwamnatin tarayya ta yanke musu a baya, inda ya maida hukuncin na ɗaurin rai da rai makonni kaɗan kafin zababben shugaban ƙasar Donald Trump mai rajin ganin an faɗaɗa hukuncin kisa ya haukan kargan mulki. A cikin wata sarwa da aka fitar a yau Litinin, Biden ya ce waɗannan sauye-sauye sun yi daidai da dakatarwar da gwamnatinsa ta sanya a kan aiwatar da hukuncin kisa na tarayya, amma banda waɗanda aka same su da laifi na ta'addanci da laifukan da ke da nasaba da nuna ƙiyayya.
To masu sauraro, da haka muka karkashin shirin namu na yanzu, sai kuma an jima dare za mu sake da muku da wani sabon shirin idan Allah ya yarda. Kafin mu sallama, muna mika sakon taya murna ga ango Anwar Yawali da amaryarsa Fatima Ali Sadiq waɗanda za daura auren su ranar Lahadi 29 ga wannan wata abban masallacin Jibus dake bakin kara a garin Mai Gatar na jihar Jigawa da karfe 11 na safi Allah ya bada ikon halarta ya kuma baiwa ma'aurata zaman lafiya yanzu a madadin Muhammad Hafiz Baballe ya taimaka shi ne zo gare ku sai Fiona dama injiniyan mu ne Mr. Cedric sai injiniyan mu ne Muhammad Lalo ni Karfi da Hashin Gumen nake cewa assalamu alaikum. Thank you.